أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة بركة مدساك كسان شوا أولنا في ليمي البركة دمكي تتونا أولنا جدريدو مي البركة ناد على FM أولنا لوكتي ranar juma'a mai alheri juma'a mai albarka wanda wannan shiri yana zuwa muku ne kai tsaye daga wannan gidan radio mai albarka na Dala FM shirin rayuwa a barkoyi yau bi mashi'atillahi ta'ala da yardar ubangiji mai kowa da komai da iko zamu dora kan inda muka tsaya a cikin fadakarwa da muke yi da kuma bayani akan halin mutane na ƙwarai da yanda ya kamata mu koyi da su yau in Allah ya so yadda zamu yi magana ne akan ɗaya daga cikin mutane goma nan da aka yi musu albishir da gidan aljanna shine Usman ibn Affan khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na uku sannan sirkin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma mutum da manzon Allah yake kimanta shi yake girmama shi har ma shi annabin yake cewa yana jin kunyar sa yace kaifa la astahi mimman tastahi minhu al malaika yaya bazan ji kunyar mutumin da malaikun Allah ma kunyar sa suke ji ba shine sayyidina Usman ibnu Affan radiyallahu ta'ala anhu yana cikin mutane goma nan da annabi ya musu albishir da gidan aljanna kamar yadda muka kawo a riwayar Imam Tirmizi Allah ya kara masa yadda da sauran riwayoyi ingantattu kuma shine sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya aure ayyan annabi guda biyu a duk duniya babu mutumin da ya aure ayyan annabi guda biyu in ba Usman ibn Affan ba shi yasa ake ce da shi aizun nuraini Usman ibn Affan sunan sa kenan baban sa ne Affan din Affan ibn Abi al-As ibn Umayya ابن عبد الشمس ابن عبد مناف كينا أنا في سيدنا عثمان بن عفان الشكرة تشدا دغا شكرة جيوا كما ينا دغا شكين متانا دسك مسلين تتن أفرقو يا هجرا قدابيو هجرا زوا غرن حبشا دكما هجرا زوا غرن مدينة سنن ما لميسنا چوا ane masa alkunya da Abu Amr ko kuma Abu Abdullah al-Qurashi al-Umawi radiyallahu ta'ala anhu ya aure wata yarinya mai suna Ruqayya a cikin ayyan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tun kafin Allah ya turo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi mana wannan Ruqayya yar gidan manzo Allah binti Rasulullah Sayyidina Usman ya aure ta ne kafin a turo manzon Allah a matsayin annabi kuma ita ce ta haifa masa da ɗa mai suna Abdullahi a cikin ƴaƴan Sayyidina Usman akwai Abdullahi wannan Ruqayya ita ta haifa masa shi a ita ce wacce ta rasu a wajensa a cikin kwanakin da ake yaƙin Badar wannan ma shine dalilin da ya sa shi Usman bin Affan bai samu halattar yakin Badar ba saboda annabi ya ce ya tsaya ya kula da jinyar matarsa sai aka je yakin bayan wanda wannan wasu daga cikin munafukai marasa tsoron Allah masu kokarin samar da suka ga wannan bawan Allah sirkin annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu kofa na zagin Usman cewa wai ai sayyidina Usman ko yakin Badar ma bai je ba so wanda bai karanta ba kuma bai fahimta ba bai sani ba sai ya ce a tunda bai je yakin Badar ba ai kaza 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 to kun ji dalilin da yasa bai je yakin Badar ba yar manzon Allah da ya aura mai suna Ruqayya binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ita ce ba ta da lafiya annabi ya masa izini da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tsaya kai jinnar matarka shi sa ma da ta rasu bayan rasuwar ta manzo Allah ya mai sakayya mai dadi shine ya aura masa yar uwar Ruqayya din Ummu Kulsum dan wata kenan kaga annabi ya amince da abin da ya same shi kuma ya tausaya masa so Usman bin Affan ba wai yaki zuwa yakin Badar bane da ganga abinda zamu fahimta a nan gurin zamu lura da wata dabi'a ta barai tun da farko cewa ashe sayyidina Usman mutun ne mai tausaya wa iyalinsa wanda ya hakura da zuwa yaki kansa yaki yake hakura da zuwa dan ya taimaki iyalin shi anan nake jan hankalin mutane yana da kyau mu kula da rashin lafiyan iyalanmu yawa kada mutun ya zamanto iyalinsa ba lafiya ƴaƴansa ne a matansa ne a kannansa ne a ƴan uwansa ne ba lafiya yayi watsa kashin su yayi banza da su yaje ya ci gaba da harkokinsa kai ka zama a gidanka kai ne kawai in baka da lafiya baka da lafiya za a ji baka da lafiya amma duk wanda bai da lafiya a gidanka to baka damu ba kana harkokinka kana mu'amalolinka wannan babu tausayi a ciki dan musulmi na kwarai mai kokarin koyi da sabon annabi sallallahu alaihi wasallama to ya kyautata wa iyalansa manzon Allah yana cewa khairukum khairukum wa ana khairukum li ahli mafi alkhairin ku shine mafi alkhairi li ahlihi ga iyalansa wa ana khairukum li ahli kuma ni ne nafi ku kyautata wa iyali inji annabi sallallahu alaihi wasallama ba daidai bane mutum iyalinsa ba ta da lafiya ya kai ta asibiti da yawa mata suna kawo kuka ko tambayoyi yanzu nan da zamu bude layin waya mu rinka mu karbi tambaya kawai akan matsalolin maza dangane da rashin kula da lafiyar iyalansu ko rashin kai su asibiti wallahi lokacin nan ba zai ishe mu ba kaji yadda iyaye mata za su ta bugo waya suna tambaya dangane da halin da suke rayuwa na rashin kulawa da mazajen su ba su yi musu so sayyidina Usman mutum ne mai kula da iyalansa mai taimakawa wa iyalansa kuma da umarnin annabi kuma ya kamata kowa ya sani cewa wannan mata da ka aura yar wani ce tana cikin gata tana cikin mutuncin ta ka dauko ta ka raba ta da iyayenta da danginta ka kawo ta gidanka kake biyan bukatar ka a kanta ta haifa maka ƴaƴa ta dafa maka abinci ta wanke maka kaya ta yi maka tarbiyyar ƴaƴanka ta yi maka gadin gidanka ta kula da lafiyarka ta tsare maka dukiyarka ta faranta maka idan baka yi bacci ba bata yi bacci ba idan ranka a ɓaci ranta ya ɓaci idan kana cikin farin ciki tana cikin farin ciki ai bai kamata a ce wannan baiwar Allah da wannan larura ta same ta a ce kai burs kai kunnan uwar shegu ka watsa kashinta kai banza da ita ba an buga wani waya ana Alhaji Hajji ya fa ba ta da lafiya tana cikin wani yanayi sai ya ce ba ni da kuɗi ba wai fa bai da shi din bane hali ne irin na mutanenmu da ɗabi'armu da rashin mutunta iyali da kewanta su haka ya bar matan nan tana cikin wahala zo ka kai ta asibiti je ki hawa daidai su sau je ki hauta sai ki tafi ga motarsa kuma shi motarsa baya daukan matansa ya kai su asibiti ba zai bada kuma direba ya kai su asibiti ba wallahi ƴan uwana idan muna lissafawa da yawa akwai mutane masu irin wannan ɗabi'a sai dai kawai Allah ya sa wannan zance isa ga kunnuwan su ji su taimaka kuma idan ka kyautata wa ƴar wani kai ma in ka haifi ta ka ƴar ka aurar da ita za a kyautata mata amma wallahi duk wanda ya auri ƴar wani ya kuntata mata ya bakanta mata to ya sani cewa tanadi yake wa ƴar sa mummunan tanadi kenan Allah ya kiyaye mu so wannan gabar abin da zamu dauka kenan cewa yana da kyau mu kyautata wa iyalanmu saboda annabi ya ce mu kyautata wa iyalanmu malamai suna faɗa cewar wannan ni'ima da Allah ya yi wa sayyidina Usman ba kowa ya same ta ba ka duba ƴar annabi aura Ruqayya bayan ta rasu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ƙara masa da Ummu Kulsum ita wayar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Akwai riwaya da tazo malaman hadisi suna cewa bata inganta ba. Annabi yana cewa laukana lana thalithatan zawajnaka biha ya Uthman, da muna da ta uku da mun kara maka. So shi yasa aka ce da shi zunnurai ne, ma'abucin haske guda biyu, dan ya aure ayyan manzon Allah guda biyu. Malamai suna cewa bayan babu dai wani mutum a duniya dai da ya aure ayyan annabi biyu in ba Usman ba. Ga ni'imar nan da Allah ya bashi, ga kuma ɗaya ne daga cikin mutane goma da Allah ya basu gidan aljanna. Kuma shine ɗaya daga cikin sabbin da suka hada Qur'ani, wannan Qur'anin da yau muke karantawa jama'a. Sayyidina Uthman bin Affan su suka rubuta shi. Allahu akbar. Allah ya ji kan Sayyidina Uthman. Mutum ne aka ce ba dogo can ba, ba kuma gajere ba, tsakatsaki ne sifarsa kenan. Sifatul khalqiyya kenan. Ba mutum ne dogo can ba, ba kuma gajere ba, dan tsakatsaki ne. Yana rina gemunsa da wani abin da ake ce da shi sufura. Gemunsa in ya furfura yana rina shi. Ya daddaure kuma haƙwaransa da zahab. Irin mutane da zaga haƙwaransu sun abin da suna dan sa musu. Yanzu zaga kamar ƙarafuna ake sa irin wannan. To Sayyidina Usman ya sanya haƙorinsa wannan. A cikin sifarsa ta halitta kenan. Mutum ne mai dogon gemu kwarai da gaske. Dogon gemu, yana da kyakkyawar fuska. Kamar da Imam Dabarani ya rawaito wannan riwaya a cikin sahihinsa, kuma yana cikin mutane da Allah masu kyakkyawar halitta. Kamar yadda Imam Al-Haythami ya faɗa, da riwaya ingantacciya tabbatacciya. Ya tsira gemu, ya tsirawa. Jama'a, gemu sunna ne. Gemu addini ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun da yake a rayuwarsa bai taba sa aska ya aski gemunsa ba, bai taba yi ba. Gemu kamala ne. Gemu addini ne. Barin gemu ibada ne. Raya gemu, tsabtace gemu, kula da gemun addini ne, ibada ne. Mutum yana samun daraja da matsayi a wajen Allah idan yana wannan. A daina izgili ga wanda ya bar gemu, kuma a daina fitinar wanda ya bar gemu, a yaƙe shi. Wannan ba daidai ba ne. Manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi, oful liha warhu shawarib khalaful majus. Ku cika gemunku, jama'a ku saki gemu ku cika, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ku dandatse gashin baki, kar a bar gashin baki ya tsawo zuru-zuru, kar a yi haka. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku yi haka, ku zaɓa majusawa. Amma yanzu mutane, zamani ya zo, sai a yi akasa, the reverse is the case, sai a yi reversing case ɗin, a aske gemun tas. Ka ga mutum ya aske gemun sa, haɓarsa kamar bayan ƙwarya, sai ƙyalli take gashin baki ko komu zuru iyakaci. So wannan ba daidai ba ne. Annabi ya yi hali a kan a yi wannan, a bar gashin baki kaɗan, a bar gemu mai yawa. Kuma wannan shi ne kamala, shi ne cika, shi ne fuskar ɗa namiji take fita lafiyayyen fuska. Ga gemu, ga saje, ga gashin baki, iya daidai gwargwado, ɗan kaɗan ba mai yawa ba. Idan ya yi tsawo a dandatse shi. Malamai sun ce ba a aske ma gemu sai in an yi kamu tukun, an damke hannu, an daɗa damkewa take uku, ƙasan shi ne za a yanke, in ma za a yanke. Ba laifi, za a iya gyara shi, a tsabtace shi, a daidaita shi ya yi kyau. Wannan abu ne mai kyau, a rinƙa shafa masa mai, ya rinƙa tsawo, yana kyau. Kar a bari yana kakkaryewa da kansa, yana gutsutsurewa. So idan an ga mutum ya ajiye gemu, to sai a yi masa addu'a, Allah ya bashi ladan ajiye gemunsa. Don ko tabbas ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya aiki da addini. In kuma mutum bai bari ba, to kada yazo ya hada laifi biyu ga kin barin gemun ga kuma sukar masu gemun kuma izgilanci wa mai gemun duk wanda yake izgilanci wa mai gemu to kamar yana izgilanci ne wa maganar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya bada umarni yace ayi aikin Allah ne bin umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma shari'ar musulunci ba ta ce sai mutum ya kai wani adadi na shekaru shine zai tsaye da gemu ba sabani yadda wasu suke da wata aqida da wani tunanin cewa ai mutum baya tsaye da gemu sai ya kai shekara kaza ko kuma akwai masu cewa wai mutum ba zai bar gemu ba matukar babansa yana raye babansa yana da gemu shi yasa wani bawan Allah dansa ya bar gemu aka je aka ziga shi aka ce yanzu Alhaji kana nan a raye da ikonka da mulkinka a gidan nan da isarka kai da gemu danka da gemu aka hura shi aka ziga shi ya kira yaro yace da shi to ina so in shaida maka yau dai ta fara ta kare ba za a yi gemu guda biyu a gidan nan ba wallahi sai dai ka zaba ko dai ni in aske ka bari ko kuma kai ka aske ni in bari amma ba a gemu biyu a gida daya ka duba irin wannan belief wato kudiri a zuciya da imani da yadda da magana da take ba ta da asali idan har bin wato tsayar da gemu bin annabi ne sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo a riwaya a sahihiyar riwaya to me laifi dan uba ya tsayar ɗansa ya tsayar sun hadu sun bi sunna gaba daya wannan abu ne mai kyau wannan abun sha'awa ne kamata yayi ma uba yayi wa ɗansa magana me yasa bai bar gemu ba kamar yadda uba yake yi wa ɗansa magana me yasa bai yi sallah ba me yasa bai yi zakka ba me yasa bai yi azumi ba me yasa bai yi nafila ba me yasa bai yi kaza ba me yasa bai yi kaza ba so ashe yana da kyau mutane su fahimta cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da shi to abin shi shine zaman lafiya kuma shine kauna annabi kuma yadda alqur'ani yake bayani wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh al-mubin idan kun yi manzon Allah da'a to za ku samu shiriya kuma Allah ubangiji ya turo manzon Allah ne ya isar muku da sakonsa ya muku bayani dalla dalla so wajibi ne mu kyautata mu'amalan mu da yan uwan mu da Allah ya ba su dama suka tsayar da wannan sunna a daina hantarar su a daina zagin su a daina bata su Allah ya kawo mu lokacin da yanzu mutum ya zo ya ajiye gemu in ya je wani wurin ma sai kaga ana tuhumar sa wallahi wannan ba daidai bane wannan kuskure ne kuma wannan kauyanci ne da rashin wayewa babu inda ba a sakin gemu a je ko ina ne ko America ko Ingila ko Canada ko China ko ina ne a duniya ba inda ba a barin gemu kuma barin gemun nan ba fa musulmi ne kadai ma suke bari ba ku je ku duba hoto na Yahudawa ku gani Yahudawa Yahudawa ma suna da gemu su wallahi gemu Yahudawa ma yafi na musulmi yawa so ashe yana da kyau mutane su gane cewa duk abinda manzon Allah yayi umarni da abishi to abishi din shine kyautatawa annabi kuma shine san manzon Allah din na gaskiya kuma kada mutum dan shi baya ajewa ya rinka zagin masu ajewa ko shi baya da ra'ayin aje yana sukar masu ajewa ba daidai bane kai dai ka rufe bakinka kai shiru kawai ka rufe bakinka kai shiru so jama'a yana da kyau mu sani gemu addini ne kamar yadda nan muka karanta a cikin tarihin sayyidina Usman aka ce wa kana tawilul lihiyati mutum ne mai dogon gemu saboda suna bin annabi Allah ya ce ai masu biyayya اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا abinda manzo Allah ya zo muku da shi jama'a ku riko da shi abinda annabi ya hana ku to ku hanu to sayyidina Uthman dai ya bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na tsayar da wannan gemu din shi yasa manzo Allah ya tabbata a riwaya ana gyara masa gemun sa matan sa suna tsaftace masa suna gyara masa shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai mutanen da kuma suna kuskure gaskiya mutum yanzu ya tsaye da gemun sai ga baya kula da shi ya tsaye da gemun ya bar shi bucaca ya bar shi baya taje shi baya shafa masa mai baya gyara shi ya cutar da kansa ya cutar da matarsa aga mutun gemunsa duk ramansa yana zuba a kirjinsa saboda baya gyara shi baya sa masa mai ana so gemu a rinka shafa masa mai rinka kyalkyali ya laushi ya kyau kamar yadda kaga mata suna sawa gashin kansu shampoo su gyara shi tsau ya yi baki to haka ake so shi ma gemu a rinka kula da shi duk lokacin da za a fita a taje shi a tsaftace shi a gyara shi duk wanda ya ganka ya ga ainihin wato mai kamala mai cikakkiyar sifa wanda ya koyi da annabin sallallahu alaihi wasallama ko mutum ya ji a ransa lokacin da ya bar wannan gemu yana koyi ne da manzo Allah kamar yadda ga nan sayyidina Usman ibn Affan ya ajiye wannan gemu din ya kula da shi wannan kenan sannan Abdurrahman ibn Usman al-Qurashi Allah ya kara masa yarda da rahama yana cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga wajen yassa sai ya tare da ita tana wanke wa sayyidina Usman kanshi sai ya ce ya bunayyatu ahsini ila abi abdillah فإنه أشبه أصحابين بي خلقا manzo Allah yaga Issa tana wanke wa annabi sallallahu alaihi wasallam tana wanke wa mijinta Usman bin Affan gemu ai wannan gashin kansa yace ya ke yata ki kyautata wa baban Abdullahi alkunyar Usman bin Affan kenan annabi yace lalle wannan sayyidina Usman shine mafi kamanceceniya da ni a cikin dabi'a wannan riwayar Imamu Dabarani ya fada ita a cikin wato a cikin littafin sa kuma da isnadi ingantacce malaman hadisi suka ce rijal din wato rijal ne siqat amintattun mutane ne anan abinda ya kamata mu tsinta shine ashe annabi yana zuwa gidan surukansa yan sayyidina Usman surukin shi ne amma ya je kuma annabi a gabansa yana ganin Issa tana yi wa mijinta hidima kuma ya goyi bayanta ya ma dada zaburar da ita ce ta yi wa mijin nata hidima yanzu mu a irin al'adar mu da ɗabi'ar mu a ƙasar Hausa Fulani akwai waɗanda suke ganin aibu ne ma ka je gidan yarka ko aibu ne ma mace ta je gidan yarta amma wannan ba daidai bane riwayoyi barasu irgu ba bila adadin har ruwaito annabi yana zuwa gidan na Fatima gidan Ali bin Abi Talib gashi yau kuma an gaya mana ya je gidan sayyidina Usman ashe yana da kyau siriki ya rinka zuwa gidan Issa za ta ji daɗi mijin zai soka kai ma kuma zaka kaunace su in ka ga abinda aka yi ba daidai ba ka gyara haka iyaye mata yana da kyau a je ba dai zuwa akai-akai ba da za a takura ko kuma zuwan gulma ko zuwan neman laifi wannan ba shi ake so ba dan akwai masu zuwa gaskiya zuwan gulma kaga uwa tana ta zirga-zirga a ɗakin yatta ta aure tana so ta je ta kulla wani sharrin ana samun wasu iyayen da suna wannan wanda ba daidai bane wannan to kuma al'adar da muke da ita na kauracewa gidajen ƴaƴanmu dan sun yi aure to wannan ba daidai bane yanzu idan mutum ya aurar da ƴarsa shikenan ta fita daga sunan ƴarsa shikenan ba ƴarsa bace ha ƴarsa ce haka kuma mutum ɗanka idan ya aure ya koma wani guri shikenan ba za ka je gidan shi ba jama'a wannan ba daidai bane kuskure ne a yi kokari a gyara mu je gidan ƴaƴanmu mu kai musu ziyara mu gaishe su mu yi musu fatan alkhairi mu sa musu albarka a rayuwarsu za su ji daɗi kwarai da gaske tunda annabi har cikin dare fa yake zuwa gidan Nana Fatima cikin dare ce wata rana suna kwance inda Nana Fatima ta je ana sallama da daddare ce aka bude kofa sai ga manzon Allah suka yi mamaki lafiya ya shigo ya ce nazo ne in tashi ku in ga shin kuna tashi kuna sallar dare ko ba ku yi Allahu akbar muku yanzu da an kwanta yanda kaga doya a zube ba wani wanda yake juyawa sai wanda Allah ya zaba kur to jama'a ku ji masu saurare na ashe manzo Allah yana bin gidan ƴaƴansa yana zuwa ya tashe su su yi qiyamul layli ya tashi su su yi sallah farilla, ai ya tashi su yi sallah ta nafila ma ballanta na ta farilla. To wannan falala ce kuma dabi'a ce ta kwarai da ya kamata mu koyi da ita. Mun ga anan gurin muna tsuntsuntan abubuwa na kyawawan dabi'a, mun shine babban manufar wannan shirin. Idan mun karanta tarihin mutane na kwarai to mu dauka mu koyi. Jama'a mun rinka zuwa gidan sirkan mu, mun rinka zuwa muna gaida ƴaƴan mu. Yar kamace kaje ka gaishe ta kamata alheri, ita ma tana zuwa tana gaishe ka, kai ma tana je ka gaishe ta, ba laifi bane. Bahaushe ya ce ai durkusawa dama ba gajiya bane. To za su ji dadi ce kai ayo babana ya zo ya gaishe ni, za ta yi alfahari. Allah ya taimake mu. Amma al'adar mu Hausawa yanzu in mutun ya aurar da yasa to ita ce har ta mutu ita za ta rinka zuwa, ba laifi bane. Haka ta zo wurinka, amma yana da kyau kai kuma shari'a kai ma a ga ka kai mata ziyara, dan mu matsayi ne da girma da daukaka, ai baka yi annabi ba. To manzo Allah kuma yana zuwa. Sayyidina Usman yana da falala da yawa kwarai da gaske. Sayyidina Usman fa Umar ibn Khattab wata rana yake bara yace kunna nushbi Usman bin Affan bi abina Ibrahim. Saboda kyawawan dabi'u da haƙuri da juriya da dauriya da dattijantaka irin na wannan bawan Allah, Umar ibn Khattab yace wallahi muna kamanta sayyidina Usman da babanmu ne Ibrahim alayhi salam, ana kamanta shi da Ibrahim wajen dabi'a da hali. Allahu akbar. Kamar yadda an ruwaito wannan magana ma daga Nana Aisha, Allah kara mata yadda. Abu Huraira shi ma ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wata rana Annabi din yana kogon, wato ya je kogon Hira, yana ya hau kan dutsen Hira kenan. A wata riwaya aka ce dutsen Uhud, amma a tafiyar ba shi kadai tafi ba, da shi da Abubakar da Umar da Usman din da kuma Aliyu da Talha da kuma Zubair ibn al-Awwam, suna kan wannan dutse ga baki ɗayan su, sai dutse sai ya girgiza, sai dutse sai ya kada kar ya motsa haka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihda ka nutsu bisannu dakata, amma alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahid, ba wanda yake kanka face annabi ne ko siddiqi ko shahidi. Haka Imamu Muslim ya ruwaito wannan hadisin da Imamu Tirmizi, hadisi sahihi ingantacce. Kaga wannan akwai yabo ga sayyidina Usman da sauran sahabbai. Na farko dai ashe wannan yana nuna annabi yana daukan sahabban su tafi wani wuri, duk matsayin su da darajar su je wani wuri su hadu su hau dutsen tare sallallahu alaihi wasallama. Sallallahu alaihi wasallama ya nuna a tafiyar akwai siddiqi shine Abubakar, akwai shahidi, shahidi wanda ya shahada ga Usman ga Umar din duk shahidai ne yayi. Dutsen ya kada, suka ga mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wasallama, yayi wa dutsen magana kuma dutsen ya ji ya nutsu. Allahu akbar. Allah kara manzo Allah karama da daukaka. Allah azurta mu da imani da Annabi da bin sunnarsa ko ana yaya. Allah azurta mu da bin sunnar manzo Allah, ya dauki ranmu da bin sunnar Annabi. Ka duba mu'jiza mala Annabi yayi wa dutse magana kuma dutsen nan ya ji, dutsen nan ya ji, yace ihda. Allahu akbar, Allahu akbar. Akwai wata riwaya da ta zo aka ce mai ko a ce au shahid, anan aka ce au shahid, riwayar Muslim da Imam Tirmidhi, amma a wasu riwayoyin sai aka ce shahidaini, shahidaini, shahidai guda biyu kenan da Umar da Usman. Wannan kuma kun ga aka ce au shahid. Sannan an nuna mana mu'jiza wato ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa, bayan an yi bayanin falalar waɗannan bayin Allah. Falalar shi ne an ambace su shahidai ne, dan Usman shahada yi, Aliyu ma shahada yi, Umar ma shahada yi, Talha din ma shahada yi, kai Zubair bin al-Awwam din ma duk shahada suka yi. To kaga wannan hadisin shi sa malama hadisi suke cewa in an zo hada hadisai cewa wannan hadisin da muka karanta na Muslim da Tirmizi ya fi faɗi sama da wancan da yace shahidai ne din. wannan falala ce da daraja ga wadannan bayin Allah jama'a shahidi fa wanda Allah ya masa arziki ya zama shahidi fa ya warware shahidi fa dan aljanna ne sune yan aljanna directly mutum ya mutu Allah ya fi masa aljanna zai shiga bashi ne kawai riwaya ta tabbata riwayar Bukhari cewa ba a yafe wa mai shahada sai an biya masa Allah raba mu da nauyin bashi Allah ka biya mana basukan da suke kanmu shine hadarin da ke tattare da bashi ku duba duk matsayin mai shahada da manzon Allah yake fada a cikin hadisi yake cewa wallahi lawadittu an uqtala thumma uhya thumma uqtala thumma uhya nayi burin nasu ina ma da na zo na rayu a kashe ni a dawo da ni bayan an kashe ni na samu falalar shahada a dada dawo da ni duniya in dada rayuwa a dada kashe ni in samu falalar shahada a dada dawo da ni duniya in dada rayuwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shuhada'u waɗanda suka yi shahada rayukan su fa suna cikin tsuntsaye a gidan aljanna ranar tashin alkiyama ai a lokacin da Allah ubangiji ya azurta su shahada wannan yana nuna mana falala kwarai da gaske ga abi musa al-ash'ari Allah ya kara yadda a gare shi yace wata rana na tashi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka tafi muka shiga wani shinge ko wata gona ta mutanen Madina sai annabi ya biya bukatar sa a matsayin sa na dan adam sallallahu alaihi wasallama ya shiga ya biyan bukata sai yace da ni ya kai abu Musa da Allah rike mun kofar nan kula mun da kofa ka tsaya kada ka bari wani ya shigo in ba da izini na ba yace Abu Musa al-Ash'ari shine annabi ya ba shi gadin kofar bayan an dan jima ka dan sai ga wani mutum ya zo yana kwankwasa kofa sai Abu Musa al-Ash'ari yace da shi waye wannan sai shi mai kwankwasa yace ni ne Abu Bakar sai Abu Musa al-Ash'ari yace to dakata sai na ga annabi ya baka izini ka shigo sai ka shigo yace ga manzo Allah ce ga Abu Bakar hada Abu Bakar ne yasta'zinu ya manzo Allah ga sayyidina Abu Bakar yana neman izini sai manzo Allah ce idan lahu wa bashiruhu bil janna kai masa izini kuma kai masa bishara da gidan aljanna alhamdulillah sayyidina Abu Bakar wannan tafiya ta masa kyau akai mai izini ya shigo kuma Abu Musa shari'a ce da shi annabi kuma ya ce na maka albishir kai dan aljanna ne jama'a nan so mu kula da wannan hadisin sosai dan kun ga anan ne karara annabi ya fito ya nuna yayi bayani ya bishara ga waɗannan bayan Allah da gidan aljanna yanzu dai gashi karara kowa ya ji gashi Abu Musa al-Ash'ari shi annabi ya sa ya gaya wa Abu Bakar cewa shi dan aljanna ne to wannan mutumi da Allah ubangiji ya masa arziki tun yana raye bai mutu ba aka ce da shi ai masa albishir dan cewa bashiru jama'a manzo Allah zai albishiri na akasi ne a'a Allah yi masa arziki ya samu bishara ta gidan aljanna kafin ya bar duniya kaga ai ba daidai bane wani kuma yazo ya bude bakin sa yana tsawaita harshe a kansa duk sahabban annabi ga baki ɗayan su jama'a girmama manzon Allah ne a girmama sahabban annabi mutum ko minti ɗaya yayi da annabi ko minti ɗaya a aqida ta kwarai to wannan mutumin zaman sa da annabi kasancewar sa abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe shi falala ko ma me ya aikata a rufe bakin sa a rufe baki kada a soke shi ba a sukan wani mutum indai sahabi ne indai ya yadda he is qualified indai shi ilimi ya amince cewa shi din sahabi ne to ba a taba shi ba a sukan shi ba a zagin sa ba a cewa yayi kaza ba a zo ana kwakwalo laifin sa ba a cewa ai lokaci kaza 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 yayi an hana mu musulmi mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu rinka bude bakin mu muna kwakwale muna fadin laifi da aibun waɗannan bayin Allah babban misali guda ɗaya malamai suna cewa kaga mahaifinka duk abin da mahaifinka yake na laifi ba za ka je ka zauna a wani wuri ka tara mutane kana ba su labari akan ga abin da mahaifinka yake na laifi ba ko da ka bada labarin laifin ka ce Allah ya fi masa ma ba za ka yi ba shiru ake yi to sabon nan gudunmawar da suka ba wa addini ya fi abin da mahaifinmu suka bayar abokanan annabi ne a matsayin su na abokanan manzon Allah surukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suka bada rayuwarsu suka bayar da lokacinsu suka bada tunaninsu suka bayar da dukiyarsu suka bada duk abin da suka mallaka na taimakawa na addinin musulunci bai kamata a ce mun zo mun yi tukuici tukuicin da zamu yi musu shine mu zo yanzu muna bin takaddu muna bude littafai muna nemo laifukan su muna yada a duniya ba wace riba zamu ci yayin da muka zo muka zauna muna bin laifin waɗannan mutane muna yada kuma ba a ce sabi baya laifi ba fa sabi zai iya laifi a matsayin sa na dan adam zai iya laifi annabi ne yake masumi amma sahabi ba masumi bane dan an ce sabai adilai ne ba a ce wai ba sa laifi ba suna yin laifi a neman musu gafara kuma Allah ya ce ya riga ya yafe musu ya musu afwa radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya ce ya yadda da su kuma su ma sun yadda da Allah to me ake nema sama da wannan ƴaƴan uwa su sai na Abubakar dai gashi nan ya shigo wannan gona kuma an ce ya masa albishir shi dan aljanna bismillah ya shiga Abu Musa Ashari dai ya ga mai sako shi dai mai gadin kofa ne ana nan an jima kadan sai gashi an dada kwankwasa kofa ana yin sallama kuma har yanzu ana yin sallama kuma har yanzu ya leka yana dubawa sai ya ce wane ne wannan sai ya ce Umar ne mai sallama ya ce Umar ne sai ya je ga annabi ya ce ya rasulullahi hadha Umar yasta'dinu ga sayyidina Umar yana neman izini manzo Allah ya ce shi ma iftah lahu wa bashirhu bil janna bude masa kofa kuma kai masa izini cewa ya shiga aljanna ya shi dan aljanna ne kaga a can a riwayar nan kan Abubakar sai aka ce idan lahu wa bashirhu bil janna anan kan Umar sai ya ce iftah lahu wa bashirhu bil janna duk ma'anar dai guda ne ai mai izini a bude masa kofa ya shiga idza udhina lahu sai yaftah lahu wa idza futiha lahu ka'annahu udhina lahu idan an bude masa kamar an mai izini idan an mai izini kamar kuma an bude masa ne Abu Musa ya ce na bude masa na masa albishir da gidan aljanna bayan jima kadan kuma suna can dai tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tattaunawa dama abokanan juna ne duk inda ka ji manzon Allah to ka ji Abubakar ka ji Umar can kuma ka ji Usman wa ya taho sai aka sake yin sallama aka kwankwasa kofa sai Abu Musa ya ce waye wannan jama'a da rana ake wannan kuma ba da daddare bane ba sai ya ce ni ne Usman bai ce ma ni ne sayyidina Usman ba sai ya ce ni ne Usman wannan malu shahid sahibin mu da muke magana akan su kenan sai manzo Allah ya ce sai Abu Musa ya ce to bari in ga annabi kafin ka shigo ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iftah lahu wa bashiru bil janna ala balwa tusibuhu manzo Allah ya ce to aje ka bude masa kofa kai masa bishara shi dan aljanna ne amma zai gamu da masifa bala'i zai same shi kafin ya mutu Allahu akbar haka riwaya ta zo cikin Tirmidhi ala balwa tusibu to menene wannan masifa da za ta same shi a riwaya a wata riwaya ta Imam Ahmad da sauran malamai da suka ruwaito a Bukhari ma ya ruwaito riwayar sina Usman ya daga nu ya ce wallahul musta'an a riwayar Imam Ahmad ya kara wa alaihi tuklan Allah nake neman taimakon sa kuma gari shi na dogara lokacin da aka ce eh dan aljanna ne shi amma fa sai gamu da musiba kafin ya mutu shiga aljanna na'am menene wannan musiba shine kashe shi da aka yi wanda zamu zo mu yi karatu akai da bayani akan maktal Usman ibn Affan kashe sayyidina Usman yaya aka yi aka kashe sayyidina Usman yankan rago aka yi masa wannan shine balwa din kuma daga kashi sayyidina Usman shine aka bude kofar fitina da rikici a addini tunda jinin sayyidina Usman ya zuba to shikenan kuma wasu suma jinin su ya ta zuba kamar wata kofa ce da aka bude ta Allah ka ba mu zaman lafiya ka rama mu dukkan fitina shikenan sayyidina Usman ya shigo ya zo ya tarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda nake so mu lura shi ya ku ƴan uwana a wannan hadisi na Imam Tirmidhi da ya ruwaito shi Allah ya kara masa yadda zamu tsinci abubuwa na koyi kamar haka na farko dai yana nuna mana kyawawan mu'amala na Annabi din sallallahu alaihi wasallama ta yanda yana da tawadu'u shi Annabi yana da kankan da kai yana zuwa yaje ya zauna da shi da sabansa a wuri guda ba nisa yake da su a wuri guda yake zama da su sannan kuma wannan yana nuna mana cewar ashe Annabi yana tafiya da wani da zai zama masa mai gadi na kofa ba girman kai bane idan mutum yayi gida ya sa mai gadin kofa ba girman kai bane addini ne ma shari'a ta zo da wannan yana da kyau musamman a irin wannan zamani da babu aminci kan wani yazo ya bar gidansa inda yana da halin da zai sa mai gadi wallahi ka sa a kula maka da gidanka kar mutum ya bar gidansa abu da haka kowa yazo shiga maka za a zo a maka illar da baka tsammani to kaga wannan ha'id shinge da suka shiga amma sai da annabi ya sa a yi masa gadin kofa saboda rayuwar da ake ciki a wancan lokaci rayuwa ne ta dardar rayuwa ce ta Allahu a'lamu me zai iya faruwa to sai mu koyi wannan sa mai gadi a kofa sa mai gadi a kamfani sa mai gadi a kasuwa sa mai gadi a gida sa mai gadi a office sa mai gadi a masallaci a ko ina ne a sa mai gadi wanda zai rinka sa ido yana lura da duk mai shiga amma in ba yi haka ba to wata rana sai a zo a yi abin da yake bai da kyau bayan wannan kuma ya nuna mana ashe sabbai suna da tarbiya annabi ya koya musu tarbiya me ya tarbiya da ya koya musu ita ce ta yin wato sallama da kwankwasa kofa idan mutum zai shiga gidan wani ko ya zo wajen wani ba a shigowa haka kai tsaye gau a zo a shigo a'a ba a yi sai an kwankwasa kwankwan da hannu kuma kwankwasa kofar ma an nuna mana a shari'a yaya za mu kwankwasa kofar bayan yatsu ake juyawa sai a kwankwasa kuma ba a yi da karfi kamar za a kakkabe kofar gabaki ɗaya ba daidai ba ne akwai wanda ya zo yana buga wani kofa yadda ka san cire ta zai haka dai mutane kuma suke sai dai haƙuri wallahi lamarinsu mutum ya zo yana buga ma kofa yadda ka san yaƙi ya zo kuma zuwa ya fai watakila ya nemi taimakon ka ko wani abu makamancin wannan so jama'a kwankwasar kofar yan uwana da bayan yatsu wannan yan yatsu din bayan su ake kwankwan ake kwankwasa ba a dukan kofar mutum a shari'a da cikin yatsu ko da tafin hannu ba a yi ba haka aka ce a yi ba duk wanda ya wannan yayi kuskure ba daidai yayi ba kuma sai an kwankwasa yan kwankwasa sannan a yi sallama me amfanin kwankwasawa dan zai iya yiwa mutum bai ji sallamar ba amma zai ji kwankwasawar kuma shari'a ta ba da ka'ida sau nawa za a yi sau uku ake yi idan an kwankwasa an nemi izini sau uku ba a fito ba a haƙura ko kuma aka nemi izinin mai gidan ko mai shagon ko mai ofishin ko mai gurin ya ce na ji amma ba zan fito ba shikenan sai ka juya kai tafiyarka haka alqur'ani ya faɗa wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum idan kuka zo gidan mutane kuka yi sallama ko wurin mutane kuka yi sallama aka ce ku juya ku tafi to sai ku juya shi ya fi tsarki gare ku kada wani ya zo yana zage-zage yana faɗa yau ni ɗin zan zo ina sallama a ce mun tafi ba za a fito ba wallahi na daina zuwa gidanka wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba kar ka yi haka lokacin da ka zo ka tarar da mutum a gida wataƙila yana larura wataƙila ba yi da lafiya wataƙila ya gaji ya dawo ya kwanta kenan wataƙila abinci yake ci wataƙila ɗansa ne ba yi da lafiya wataƙila yana tare da iyalinsa wataƙila hakkin iyalinsa ne yana ganawa da su wataƙila bacci yake wataƙila larurori goma da ɗari a gidan mutum da yake yi wataƙila yana cin wani yanayin da ba zai iya fita ba wataƙila nazari yake wataƙila karatu yake wataƙila waya yake ɗauka wataƙila wani program yake kallo wataƙila wani abu ne ya faru wataƙila gashi nan dai zaka iya irga abu dubu ta yanda za a yi wa mutum sallama gaskiya ba zai iya fitowa ba so ina so mutane don Allah su fahimci wani abu a nan gurin ba dole ba ne in an zo gidan mutum an yi masa sallama fa ya fito ba dole ba ne za a iya mutum sallama ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ba zan fito ba idan yayi wannan bai saba wa Allah ba daidai yayi ya halatta wani ya zo gidanka ya maka sallama assalamu alaikum ka ce wa alaikumus salam juya kai tafiyarka ba zan fito ba wallahi in kai wannan malam baka saba wa Allah ba daidai kai ko ka aiko da uzuri ba sai ma mutum yayi ƙarya ba ya tura yara aje a ce yana nan a ce wai baya nan ka san yara su kuma wani ya zo ana sallama da shi yana nan sai ya ce yaran sa kaje ka ce ba na nan yaran ya ce wai babanmu ya ce a ce maka baya nan to kaga wannan ba daidai kawai ma ka ce ba za ka samu fitowa ba kana da uzuri ya fi sauki kawai kai amfani da lafazi mai daɗi ka ce a yi haƙuri da Allah kana cikin wani yanayin da ba za ka iya fita ba shikenan ya fi aita buga baka wannan ba sannan ku kuma masu buga kofa kar wanda yazo yana buga mutum kofa sama da uku, kar wanda ya buga wanda ya mutum sallama sama da uku. Wannan Abu Musa al-Ash'ari da muka yi magana akan sa, shi yazo wata rana gidansa Sayyidina Umar, Sayyidina Umar eh na'am, yace yayi mai sallama, ya san sallama sau uku Sayyidina Umar bai fito ba, sai ya ji ya tafi. Sai ya ce Umar sai ya fito daga baya, sai ya ce ba nan na ji muryar wane ba yana sallama, aka ce ya zo to ai yayi sau uku baka fito ba, ya tafi yasa. Sai ya ce to wa ya sa shi haka ya tafi, ya ce a ji a taho min da shi, aka taho da shi jikinsa yana rawa, ya ce sai ka kawo min hujja da dalili wa ya sa ka kawo min sallama sau uku kuma ina fitowa baka bu, kai ka manya ka tafi. Ya tafi wajen sa bai, ya ce ga abinda Umar ya ce in ban bashi hujja ba sai ya mun bulala. Sabai suka fashe da dariya, suka ce bari mu hada ka da karami ma a cikin mu, Abu Sa'id al-Khudri. Aka hada shi da Abu Sa'id al-Khudri, ya je raka shi a lokacin yana yaro ne ma karami. Annabi ya faɗa hadisin, ya ce ni naji Annabi yana faɗa in ɗayan ku ya zo gidan wani ya nemi izini ya sallama sau uku bai fito ba, ya juya ya tafi yasa. Sai na Umar ya ce Allah ya saka da alkhairi, babu abin da ya shagaltar da mu ba mu samu ilimi mai yawa ba sai harkar hada-hada kasuwanci, as-safaqatu fil aswaqi, sai da sayarwa na kasuwanci shi ya shagaltar da mu. So anan gurin ƴan uwana, tarbiyar musulunci shine kar a shiga gidan wani ba a yi masa sallama ba. Tarbiyar musulunci ita ne in an zo din kuma a yi sallama, kuma a nemi izini a kwankwasa, sannan kuma kar a yi sama da uku. In an yi sama da uku an yi kuskure. Wannan daidai yake da buga waya, kamar yadda malamai na wannan zamani suke faɗa buga waya. Akwai mutumin da zai zo mallam yana buga maka waya sai ya taimaka ringin 40. Wanda ba daidai bane wannan, sai ka ce fada, sai ka ce yaki, sai ka ce bashi, kace bin mutum. Duk wanda ka buga masa waya ta ringin kyar daya kai sau uku bai dauka ba, ka kyale shi. Wataƙila bai da lafiya ne, wataƙila wayar ba ta kusar shi, wataƙila a ban daki yake, wataƙila yana ganawa da iyalinsa ne, wataƙila kaza, wataƙila kaza, wataƙila wayar ma ta bata ne. Amma yanzu a al'umman nan tamu akwai mutumin da idan ya buga maka waya baka dauka ba ta ringin da ya rinka fada kenan. Wanda kuma ba daidai bane wannan dan uwana, wallahi ba daidai bane, kuskure ne. Muyi kokari mu kyautata, muyi kokari mu gyara, mu zamanto mutane wanda muke bin shari'a a cikin mu'amalolin mu. Idan an fahimce ni anan, so yanzu mun karu a cikin wannan kissa na shiga gida ma sai an nemi izini a kwankwasa, ko a office ne, ko wurin ainihin wato makaranta ce, ko gida ne, ko wani sauransu. Bayan wannan kuma sai an baka dama ma ka shiga. Yanzu dabi'ar da mutane suke, kawai mutum ya zo ya shigo maka gida ya danno maka kai, wannan ba daidai bane. Wani ya zo ya zauna a gidansa a dakin matarsa, ya daga shi sai dan gajeren wandansa yana ci abinci yana wannan, sai ga wani ya zo ya danno masa kai. Irin mutanen nan yan gargajiya waɗanda babu addini a cikin lamarin su, kaga mutum kato, kaya guda, cafane guda, ya shigo maka gida malam, sai dai kaga mutum ya ruga da gudu, ya je ya rungumo tawul ya daura, me ya zabi? Kaga ba daidai bane. So ya kamata mu koya wa hatta ƴaƴanmu, yaranmu ƙanana a gidajenmu, don Allah jama'a mu koya musu, mu sanar da su sallama, mu daina bari ƴaƴanmu suna zuwa suna dannowa kanmu, suna shiga ba tare da wato ainihin mun kimtsa ba. Idan ka koya yaro sallama da yaddar Ubangiji, ba zai rinka shigowa kanka ba sai ya maka sallama din. In ba koya masa ba, ko wata ran kana kwance ma zai zo ya shigo kanka. Kuma mutum yana gida, yana cikin ɗakinsa, ai kaga yana cikin ƴanci, ai yana cikin yanci. Allah kalli ya kamata ya samu sakewa a ɗakinsa, mutum ya samu sakewa a ɗakin iyalinsa. To haka ake ta rayuwa. ƴaƴan zamanin sai ga yaro ya shigo kan ubansa, uban yana kwance daga shi sai shi, wani ma ya shigo ya tarar da uban da uwar kwance wuri guda, ya zubillah. Wannan ba daidai bane, mu gyara da Allah. Kuma a daina shiga gidan mutane babu tsari, gawu-gawu, gatsa-gawu, haka a shiga ba daidai bane ba. Allah ya gyara mana. To mun fahimci wannan a cikin kissa Sayyidina Usman. Akwai riwaya da ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, a riwayar Imam al-Bukhari ya kawo ta mu'allakan, cewa wata rana manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam cewa man hafara ruma falahu al-janna, duk wanda ya tona rijiya ta ruma, ruma din sunan rijiya ce, duk wanda ya tona wata rijiya ruma to wannan dan aljanna ne. sayyidina usman yace fa hafartu hani na tona ta yayi wannan ka duba bayan wancan albishir din shi fa sayyidina usman ma albishir aljanna aljanna din ma barata irguba wallahi za a sai a kwana ana irgo maka nusus da annabi masa albishir gidan aljanna to ya tona rijiyar manzo Allah ya faɗa man jahaza jaysh al-usra falahu al-janna duk wanda ya shirya rundunar yaki ta yakin tabuka jaysh al-usra shine yakin tabuka to dan aljanna ne to sayyidina usman gaba ɗaya shi ya take responsibilities na wannan yaki na tabuka gaba ɗaya shi ya kimtsa shi ya bada dawaki da dabbobi da komai ya bada yayi funding kenan ya taimaka to annabi ya ce duk wanda ya wannan dan aljanna ne to kaga wannan shi ma is another certificate da Allah ya ma arziki wa sayyidina usman ya samu dacewa wata falala abun mamaki ka duba musulunta yayi kamar yadda mun yi bayani wannan dukkan sun musulunta hannun sayyidina abubakar ne shi ma usman sai hannun sayyidina abubakar musulunta amma abun mamaki wata ran sayyidina usman Allah ya yarda da shi yake cewa wallahi ma zanaitu fi jahiliya wala fi islamin qattu wallahi in ji sayyidina usman wallahi na rantse da Allah ko a lokacin jahiliya ban taba zina ba ballantana kuma cikin musulunci haka imam abu dauda ya rawaito wannan hadisi din a cikin ainihin wato sunan dinsa zina sayyidina usman ya dake kirji yace bai taba yin ta ba yanzu ka duba irin yadda mutane suke imam az-zahabi ya kawo a cikin sirr alamin nubala a gargashin tarihin shi sayyidina usman din yake bada labari yake cewa wallahi tunda yake a duniya bai taba ƙarya ba Allahu akbar ƙarya dai sayyidina usman ya ce wallahi bai taba yin ƙarya ba a rayuwarsa bai taba yin ƙarya ba kwata-kwata to wannan ai malam ya isa matsayi ya isa daraja ya isa kima ya isa abu ga misali da shi malam yace bai taba ƙarya ba to Allah ya ba mu dabi'u da halaye na ƙwarai kuma wannan matsala ta zina da sayyidina usman yayi bayani akai cewa bai taba yi ba abun mu sa ido ne abun mu lura ne kuma mu daɗa tsoratar da kanmu da iyalanmu da yan uwanmu gabaki ɗaya dangane da wannan musiba wannan balwa annoba da ta shigo cikin mutane masifar zinace kullum mun buɗe waya ana kira sai an yi ta tambaya akan zina samari ana zina yan mata ana zina yanzu zinar malam ta zama ruwan dare ba a jin tsoranta ba a damu ba mutane kawai gaba gadi suke aikata abin da suka ga dama so jama'a mu ji tsoron Allah mu kiyaye ɗabi'unmu mu tsare mutuncinmu da iyalanmu dan duk wanda ilalata ƴar wani to alƙawarin Allah sai an lalata tasa ƴar yana raye ko bayan ya mutu waɗanda suke zina da matan mutane ko na aure ko ba na aure ba saboda sun samu dama ku sani cewa kuna shirya wa iyalinku ne gadar zare kana nan kana wahala da hidima akan ƴaƴanka ka kai su makaranta ka dinka musu kaya ka yi musu hijabi ka kula da lafiyarsu da rayuwarsu amma kana zina da ƴaƴan mutane insha Allah wani sai ya zo ya keta gidanka ya dauki wannan ƴattaka ya je ya barna da ita Allah ka kiyaye mu wannan kadai in aka barka da shi ba a ja maka aya ba ba a ja maka hadisi ba ya ishe kai baka tsoro akan harkar zina ba amma yanzu ka ga mutum musulmi ya zauna yana dukan kirji wani ya daki kirji yana gayawa dan uwansa ya ce wallahi a wuri kaza yayi zina da mace ta fi 150 ba abin da ya dame shi sai irin wannan ina mutum zai sa kansa mu tsare mutuncin iyalanmu jama'a kada mu rinka aikata abubuwa na asha abun damuwa Allah ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina dan zina alfasha ne kuma mun hanyar ta yamuna nan shi yasa aka ce a nisanci harka da mata masu mu'amala da mata a wuraren aiki a nisanci mata ba cewa akai a kyamace su ba a kyamace su daban a nisanci su daban a nisanci su ku mutunta ku respecting matan mutane mace mai aure ce kuna aiki da ita ka tsare mata darajar ta wannan yarinya ce ba ta da aure ka daina matsatta ka daina yin abubuwan da zaka ainihin wato tayar mata da sha'awa ko ita din ta tayar maka da sha'awa a daina keɓanta ba daidai bane kuskure ne kuma galiban matan da ake irin wannan abin da su sai ga mutum ko ba auren su zai ba it is just an entertainment kawai dan morewa ne da jin dadi na zamani ya more ya ji dadi kuma da yar wani a kiyaye wannan wanda suke aiki da mata a wurare da wanda suke zama da su a ofisoshi ko a kasuwanni Allah gyara mana halin mu ya bamu dacewa nan ya kamata mu dakata saboda nan wa mala adam yana ta nuna mun lokaci yayi sai kuma wani sati insha Allah zamu da sadi akan shi sayyidina Usman ibn Affan muna fatan Allah ya samu amfana da abin da muka ji na kuskure kuma Allah ya rangwanta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya sake hada mu da alkhairin sa zuwa wani sati mai da rai da lafiya insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu